بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وشكي بكتله من أعان عليه أو رضي به، فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن أظمت أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد روى الشافعي في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات وأصاب أهل بيته من المصيبة ما أصابهم، سمعوا قائلا يقول: يا أهل بيت رسول الله، إن في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا من كل حال، ودركا من كل فائت، وبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من هرم الثواب. فكانوا يرونه القدر جاء يؤذيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأما اتخاذ المآتم من في المصائب واتخاذ أوقاتها مآتم فليس من دين الإسلام، وهو أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السابقين الأولين، ولا من التابعين لهم بإحسان، ولا من عادة أهل البيت ولا غيرهم. وقد شهد مقتل علي أهل بيته، وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل بيته، وقد مرت على ذلك سنون كثيرة، وهم متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخلفون مأتما ولا نياحا، بل يصبرون ويسترجعون كما أمر الله ورسوله، أو يفعلون ما لا بأس به من الحزن والبكاء عند قرب المصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان من العين والقلب فمن الله، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. وقال: ليس منا من لتم الخدود وشك الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني مثل قول المصاب: يا سندا، يا ناصرا، يا أضضا. وقال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرد وسربالا من كدرات. وقال: لعن الله النائحة والمستمعة إليها. وقد قال في تنزيله: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ولا يأسينك بمعروف، بأنها النياحة. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالكة والصالكة، والحالكة التي تهلك شعرها عند المصيبة، والصالكة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي موديبو أنانكو فرقورا أتفنغ رنكتنا أيو يمتشن تلاتة shida ga watan Zulkaida hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1432, wanda kuma ya zo daidai da 4 ga watan 10 miladiya ta 2011 a wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq. majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki a zamanin sa, musamman ma mabiya addinin Shi'anci, wanda wannan shine darasin mu na 49 a jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci mai albarka. Wannan shine na 153 39. To idan ba a manta ba, satin da ya gabata Ibn Taymiyyah ya dauko mana maganar abinda ya samu wasu daga cikin Ahlul Baiti, musamman Al-Hasan wal Husayn, bala'in da ya riske su wanda ya kai ga sanadiyar su yi shahada fi sabilillah, wanda yace Ubangiji ya zaba musu wannan domin ya kai su ga martaba ta dangin su, ƴan uwansu waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da jarraba iri-iri tun a farkon musulunci, yayin da shi Al-Hasan wal Husayn basu riski waccan jarraba da Allah ya yi wa wato iyayensu ba, sai Ubangiji ya so ya ɗaukaka matsayinsu ya kai su matsayi na iyayensu ta hanyar ya karrama su da abin da ya karrama su da shi na shahada. Al-Hasan aka kashe shi ta hanyar sa masa dafi a cikin abincinsa, shi kuma Al-Husayn aka kashe shi ta hanyar shahada. Ubangiji ya yi wannan don ya ɗaukaka su kamar yadda yake ɗaukaka ahlul bala, waɗanda yake jarraba kuma su yi haƙuri akan jarabawa da yake musu. Ibn Taymiyyah ya kawo hadisai waɗanda suke tabbatar da haka, kamar hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da aka tambaye shi ayyun nasi bala'an, qala al-anbiya'u thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zida fi bala'ihi wa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa fihi khuffifa 'anhu ولا يزال البلاء ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الارض وليس عليه خطيئه. النبي صلى الله عليه واله وسلم aka tambaye shi su wane ne suka fi shiga bala'i, aka fi jarraba su da nau'in jarraba iri iri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce annabawa, sannan salihai, sannan wadanda suka fi kwatanta dabi'un su ko suka fi bin hanyar su. Annabi yace ana jarrabar mutum gurgurdan addinin sa, idan ya kasance addinin sa mai karfi ne sai a ƙara masa cikin jarrabar da ake yi masa, idan kuma ya kasance addinin sa akwai sako-sako a ciki, wato ba shi da karfi sosai da rauni, sai a sauƙaƙa masa cikin jarrabar da za a yi masa. Annabi ya ce mumini ba zai gushe ba ana jarrabar sa har sai ya waye gari yana tafiya akan doron ƙasa ba tare da laifi da zunubi ba. Hadisai da dama sun zo waɗanda suke tabbatar da wannan. Daga ciki akwai hadisin da Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya fitar a cikin musnadinsa daga Abi Ubaida ibn Huzaifa daga ba ammasa wato gaggwansa da Fatima tace ataina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na'udu fi nisa'ihi fa idha siqa'un mu'allaqun nahu, tace mun zo domin mu duba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a gidansa ba shi da lafiya, sai muka ga an rataye wata salka ta ruwa a samansa. Yaqru ma'uhu alayhi min shiddati ma yajidu min harri al-humma, wannan salkar na wato ruwa na daga a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan salkar saboda tsananin zanzabi da yake fama da shi. Ya tace sai muka ce ya ma'aikin Allah, law da'awta Allah fa shafak, me zai hana kai addu'a Allah ya baka lafiya? Sai manzo Allah ya ce inna min ashaddin nasi bala'an al-anbiya thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, wato mutanen da suka fi shiga tsananin bala'i sune annabawa, sannan masu biye da su, sannan masu biye da su, sannan masu biye da su. Wannan yana nuna Ubangiji yakan jarrabi bayansa na kwarai da nau'i iri iri na bala'i da nau'i iri iri na musiba domin ya kara musu martaba, ya kara musu daraja. Wato idan an ga mutum yana cikin damuwa ko ya shiga cikin wani hali na kakanikayi, kada a dauka saboda Allah ne baya son shi ya jarrabe shi da wannan, a'a, wannan ba mizani bane. Wasu suna zaton cewa idan Allah yana son ka to kuma kullun kana cikin jin dadi da holewa da morewa, idan kuma baya son ka to shine kullun zai kuntata maka ya takura maka. Da kuma zamu ga ba haka bane, ai zamu ga wanda mun tabbata makiyin Allah ne, amma kuma gashi ne yana ta fantamawarsa, yana rakashewa yadda yake so. Wani kuma gashi nan bawan Allah ne amma kuma ba magana. To kaga wannan ba zai zama mizani ba, kace wancan da yake cikin jin dadi saboda Allah ya zabe shi, yana son shi, shi yasa ya sashi, ya sashi wato cikin masu jin dadi. Wannan kuma saboda Allah baya son shi, ya sashi ya bar shi cikin wahala, a'a, Ubangiji yayi wannan ne domin ya jarraba shi wannan bawan Allah, ya ga zai yi hakuri, zai jure, zai yarda da abinda Ubangiji madaukakin sarki ya raba ya bashi, kamar yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yake fada a hadisin Anas wanda Imam Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito shi. Annabi yake cewa inna izamal jazaa'i ma izamil bala', wato girman sakamako yana tattare da girman bala'i. Wa inna Allah idha ahabba qauman ittalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man saqita falahu as-saqt. Idan Ubangiji ya so mutane sai ya jarrabe su, wanda ya hakuri ya yarda to sai Ubangiji ya yarda da shi, wanda kuma ya nuna hushinsa sai Ubangiji ya hushi da shi. Saboda haka wannan yana nuna Ubangiji yana bawa mutum lada idan ya yi hakuri, ya jure, ya mayar da al'amarinsa ga Allah akan abin da Allah zai jarrabe shi da shi. Idan bai yi hakuri ba, bai jure ba, bai sallama wa Ubangiji kaddararsa ba, to zai tashi a banza, zai tashi a babu, ga wahala da bala'i kuma babu lada. Shi yasa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, kamar yadda yazo a cikin Sunan Ad-Darimi da Musnad Imam Ahmad hadisin Suhaib Ar-Rumi, yake cewa wata rana muna tawda Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune cikin sahabbansa, sai aka ga yayi dariya, sai ya ce da su ala tasaluni mimma adhak, wadda ku tambaye ni ba me yasa ni dariya, suka ce ya rasulullahi wa mimma tadhak, me yasa ka dariya ne ya ma'aikin Allah. Sai ya ce ajibtu li amri almu'min, nayi mamakin al'amarin mu'mini ne, inna amrahu kulluhu khair, duk al'amuransa alkhairi ne, in asabahu ma yuhibbu hamidallah wa kana lahu khair, yayin da abin da yake so ya same shi sai ya gode wa Allah, wannan sai zaman masa alkhairi. Wa in asabahu ma yakrahu fa sabara kana lahu khair, idan kuma wani abu wanda yake baya so ya same shi sai ya hakuri, wannan ya zama masa alkhairi. Kaga wannan ya nuna ba za ka samu wannan tagomashi da lada ba sai idan ka yi hakuri, ka jure, ka sallama wa Ubangiji kaddararsa. To haka Allah madaukakin sarki zai rabu bayan Allah na kwarai da nau'i musiba iri-iri domin ya kara musu matsayi, ya kara musu martaba. Malam yace wa shaqiya bi qatlihi man a'ana alayhi aw radiya bihi, wanda duk ya taimaka wajen kashe sayyidina Hassan ko sayyidina Hussein, shaqiya, ya tabi, ya lalace, ya zama asarar rera da gobe kiyama, wanda duk ya yadda ko ya taimaka bisa kashe sayyidina Hussein ko sayyidina Hassan, to ya samu kansa cikin tababbu, cikin halakakku, lalatattu a gobe kiyama a gaban Ubangiji. Kaga wannan yana nuna cewa ahlus sunna basu yi na'am ba ko kusa da kashe sayyidina Hassan ko Husaini, bal ma basu yi na'am da waɗanda suka yi aika-aikan ba. Ga Ibn Taymiyyah yana bayyana makomar wanda ya taimaka ko kuma ya amince ya yarda da kashe Hassan da Husaini, jikokin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. فالذي شرعه الله للمؤمنين عند الإصابة بالمصائب وإن عظمت أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سيديكما أبند ألا يشرع أنت ومؤمنين سفداء عند أنت مصيبة تساميس شين سوشي إنا لله وإنا إليه راجعون. كوم من جرمان مصيبة كوم من جرمان تدقى سيت التاء أبند ألا يشي سفداء أشرع أنت شين سوشي إنا لله وإنا إليه راجعون. وانا شين أبند ألا يشرع أنت ومؤمنين سفداء. وقد روى الشافعي في مسنده, الشافعي رحمه الله تعالى يا رويته اشكين مسندنسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات شوى النبي صلى الله عليه وسلم لو كتشند يموت وأصاب أهل بيته من المصيبة ما أصابهم يالنسى مصيبة تساميسو تساميسو سمعوا قائلا سيسو كجوين ميمغانا ينا شوى وتباتل رسنغ قوانيني با يا أهل بيت رسول الله إن في الله عزاء من كل مصيبة يا أخو يا لنجد من زن الله lalle ku sani dangane da ubangiji wato cikin riko da ubangiji akwai ta'aziyya ga kowace irin musiba ce wa khalafa min kulli halikin akwai madadi ga kowane mai rasuwa wa daraka min kulli fa'itin akwai kuma riskar kowane abu da aka rasa fa billahi fasiqu dan haka ku amince da ubangiji wa iyahu farju kuma shi kadai ku nemi ku yi fata a wajen sa fa innal musaba man hurima thawab domin wanda yake hakikanin wanda yake ya auka cikin musiba shi da wanda ya rasa sakamako wato in ana neman wanda yake cikin musiba na hakika shine wanda yayi asarar sakamako a gurin ubangiji fa kanu yarawnahu al-khadir sun kasance suna zaton sa Khadir ne jaa yu'azzihim bin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yazo yana musu ta'ziya da rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan hadisi ne na ƙarya ba gaskiya ba hadisi ne maudu'i yana cikin kitabus sunan na Shafi'i kamar yanda yana cikin المعجم الطبراني الكبير ده وصل لتتفي يا زود سلسلة وكتبيو تكون ونمتن ده اكي كرا القاسم ابن عبد الله العمري القاسم ابن عبد الله العمري وندشيني شيخ شافعي اتشكي ونا حديثي ما لميسن سو كلا ميرن سا سوكا مي سناني سم فتي مغنغنو ما سفناني اكنسا kamar Imam Ahmad da Yahya ibn Ma'in sun ce da shi makaryaci ne Al-Qasim ibn Abdullah Al-Umari wanda shi aka rawaito wannan hadisi ta kansa Imam Ahmad da Yahya ibn Ma'in sun karyata shi har ma Imam Ahmad yake cewa yana kirkirar hadisan ƙarya sannan kuma hadisin mursal ne domin Ali ibn Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib shi aka ce ya ce manzo Allah ya ce da Ali ibn Al-Husayn kamar da ku sani Zainul Abidin baya daga cikin sahabbai da yake ga Sayyidina Husayn dan Ali Allah ya kara masa yarda wanda mun taba yin bayani akan tarjumar sa da takaitaccen tarihin sa shine wanda yake dan kankani wato shine wanda yake ba shi da lafiya yana shekara 20 san da aka shima yafin sa Husaini shi yasa shi ba aka kashe shi ba suka tausaya masa saboda rashin lafiyar sa to shine aka jingina wa ruwayar shi kuma kai tsaye aka ya jingina ta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan shine hadisi mursal to amma duk ba wannan bane illar babbar illar shi tace wannan mutun da ake cewa Al-Qasim ibn Abdullah Al-Umari haka hadisi ne wanda bai inganta ba akwai mutaba'a da aka samu wani ya goya wa shi Al-Qasim baya wajen ruwayar wannan hadisi wanda shine Abdullah ibn Maimun Al-Qaddah kamar yanda yazo a cikin ruwayat Tabarani to shi ma wannan Abdullah ibn Maimun al-Qaddah malamai sun soke shi kwarai da gaske wanda ana ma tsammanin ko dai shi Al-Qasim ya saci hadisin daga gurin sa ko shi ya sata daga kun san wannan ana samun sa cikin wato makaryata wani yayi ƙarya sai wani ya saci ƙaryar yau je yana burga da ita yana abin nan da ita asalin ƙaryar ba tashi bace to shine ake cewa watakila shi Maimun al-Qaddah shi ya sata daga Al-Qasim ko kuma shi Al-Qasim din shi ya sata daga wajen sa daya daya daga cikin su shi ya saci ƙaryar da yayi to haka nan wato malamai suka yi magana akan cewa wannan hadisi bai inganta ba hadisi ne dogo anan ya takaita lafazin sa amma ka koma inda hadisin yake zaka ga wato da wata kissa wacce ko ita kawai aka baka da ita zata saka kai shakkar ingancin hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya Jibrilu yazo wajensa yake cewa nazo domin in karrama ka in darashta ka wato ziyarar da nazo ziyara ce ta karrabawa ziyara ce ta darashtawa ce kuma a tare da ni akwai wani mala'ika wanda shi kuma a tare da shi akwai mala'ika 100 kuma kowane mala'ika daga cikin 100 shi ma yana jagorancin 100 to kuma a cikin akwai mala'ikan mutuwa ya ce in neman masa iso ya shigo bai taba neman iso zai shigo gurin wani gabaninka ba kuma bayanka ba zai kara neman iso ba wato shi in yazo kawai kai tsaye zai shiga yayin aikin da aka aiko shi da haka yake yi kuma nan gaba haka zai ci gaba da yi amma kai yanzu bai shigo kai tsaye ba an yana waje yana jiran ka bashi izini sannan ya shigo sai ya ce a ce da shi ya shigo wannan fa ina ga muku abin da hadisi ka ku dauka sai aka ce annabi ya ce wai ya shigo ya shigo ya ce to Allah ne ya turo ni in karbi ranka amma in ka yadda in ka yadda in karba in ka yadda in bari annabi ya ce ai haka ya ce eh haka Allah ya ce mu kuma ni da a zan yanzu da abin da ka faɗa shi zan yi to shikenan sai manzo Allah ya kalli jibril ya kalle shi sai ya ce kawai ka yadda domin Allah yana cikin wato shaukin ganinka yana cikin shaukin ku sadu kaga tun daga nan zamu san cewa ƙarya ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam tuntuni kafin ma maganar mala'ikan mutuwa yayi hudu ba yake cewa inna Allah khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah har sayyidina Abubakar yayi kuka sai Allah ya bawa wani bawansa zabi ko dai duniya ko kuma abin da yake ga Allah yace ya zaba abin da yake wajen Allah sayyidina Abubakar ya kuka sahabbai suke mamakin ya aka yake kuka dan kawai annabi ya bada labarin bawan da aka bashi zabi kuma ya zabi lahira to basu san cewa annabi shine wannan bawan ba sai daga baya suka fahimci haka suke cewa lalle Abubakar ya fi mu ilimi wannan hadisi yana cikin sahihaini yana cikin Bukhari da Muslim wannan akan minbari yayi wannan to kuma azo bayan yayi wannan ya ce ya zaba abin da yake kuma Jibril yazo har sai an bashi shawara to shine wai sai ya karbi ransa to kuma daga nan shine sai suka ji su iyalan gidan wasu suka ji wani yana cewa ya ala baiti rasulillah inna fillahi azaan min kulli musiba a cikin wannan kamar yanda yazo a cikin wannan hadisin karshen hadisin yace fakanu yarawnahu alqadir wannan duk cikin hadisin ne ba wai magana ibnu taymiya bace fakanu yarawnahu alqadir jaa yu'azzihim bin nabiy sallallahu alaihi wasallam suna ganin khadir ne yazo domin yayi musu ta'ziyar annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin yana daga cikin hadisan da masu cewa khadir yana nan da rai yana yawo a cikin musulmi yana gamuwa da wanda yake gamuwa da shi yana tattaunawa da wanda ya ga dama su tattauna musamman shehinai ko waliyai shine kuma wakilin waliyai na duniya wato suka bashi wani mukami cewa shine yake wakiltar waliyai yana yawo amma ba a ganin sa sai wanda Allah madaukin sarki ya ga dama ya nuna masa shi idan shi ma ya samu martaba wani takar wato shi baya haduwa da wani sai waliyi wanda wannan ta sa aka gina aqidu miyagu da yawa akan wannan wannan kisofi da ake bayarwa yau wani sai ya bayyana ya ce ku yi kaza ku yi kaza ya kawo muku wani addini sabo in an taba shi ya ce ya gamu da khadir ne ko ya gamu da halluru ya bashi wannan addini in an ce ina ya gamu da shi sai ya ce a can tsakiyar teku kaga ba damar ka je ka binciko ka gano sai ya jefa ka teku kaga ce maka tsakiyar maliya kaga maganar ka je ka tabbatar yana nan ko ba nan ba ta so ba shikenan ya bada kai akwai wata fatawa da aka jingina wa Ibn Taymiya kamar yadda aka jefa ta cikin majmu'ul fatawa juz'i na 4 Ibn Taymiya an tambaye shi game da khadir yana nan da rai ko ba shi da rai aka ce ya ansa da cewa yana nan da rai an jingina Ibn Taymiya wannan fatawa wasu malamai suna ganin wannan fatawa ba gaskiya bace ba fatawar Ibn Taymiya bace saboda a wasu gurare da yawa a cikin littafansa ya ƙaryata maganar cewa khadir yana nan da rai wasu kuma suka ce tana yiwuwa ya kasance farko-farkon tasowarsa tunda abin da ya samu ana ta yada kenan ya gamu su da haka daga baya kuma bincike ya nuna masa cewa maganar ba haka take ba saboda aka tsohuwar fatawarsa ce aka dauko amma aka bar sabuwar fatawarsa ko fatawarsa da yayi bayan ya koshi da ilimi akwai fatawarsa a cikin majmu'ul fatawa na 27 juz'i na 100 abin da shafi na 109 zuwa 111 yayi doguwar magana akan batun hadir a cikin qa'idatun dalila fi tawassulul wasila yayi magana amma bai tsawaita ba kuma yake cewa hakika hadir ya bar duniya ya mutu bai riski musulunci ba bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka na a cikin majmu'ul fatawa wanda muka fada juz'i na 27 shafi na 109 zuwa 111 cikin tambayar da aka yi masa game da al-Khadir ibn Taymiyyah yake cewa was-sawabu alladhi alayhi al-muhaqqiquna annahu mayyitun wa lam yudrik al-islam magana ta gaskiya wanda malamai masu kalailai cewa suke kanta shine Khadir ya rasu bai riski musulunci ba har ya ci gaba da cewa walau kana mawjudan fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lawajaba alaihi an yu'mina bihi wa yujahida ma'ahu da a ce yana nan da rai a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam to da wajibi ne a kansa ya zo ya mika kansa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi imani da shi kuma ya tsaya yayi jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a fita da shi Badar, a fita da shi Uhud, a fita da shi Khandaq, a fita da shi dukkan yaƙe-yaƙen da manzo Allah ya fita tare da sahabbansa. Kama aujaba Allahu zalika alaihi wa ala ghairihi. Kamar yadda Allah ya wajabta wannan a kansa, ya wajabta wannan akan annabawa wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikma, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna. Qala aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin. Allah yace ka tuna lokacin da muka rike alkawari daga annabawa duka a dalilin abin da na baku na littafi da hikima sannan wani manzo ya zo muku yana mai gaskata abin da kuke kansa abin da na baku lalle za ku yi imani da shi alkawarin da Allah ya dauka mai karfi daga annabawa kenan lalle za ku yi imani da shi kuma lalle za ku fito ku taimaka masa kaga ya wajabta musu imani da annabi sallallahu alaihi wasallama da a ce za a aiko shi a zamanin su kuma ya wajabta musu yin jihadi tare da shi da a ce za a aiko shi a zamanin su to tayaya bamu taba jin annabi sallallahu alaihi wasallama tayaya bamu taba jin cewa Khadir ya taba zuwa fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake da rai ya bayyana imaninsa kamar yadda Allah ya dauki alkawari daga annabawa ba sannan ya fito aka fita jihadi tare da shi ba mu taba jin wannan ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar duniya sannan kuma ya zo ta'aziyya kuma ta'aziyyar ma ya zo a koye ba wanda ya gaishe to kaga wannan ya sabawa abinda alqur'ani ya faɗa mana dangane da annabawan da suka gabace shi shi yasa ibnu taymiya ce wala kana yakunu fi makkah wal madina da a ce yana nan da rai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to da ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama a makkah lokacin da ake ta artabu da mushrikai shi ma an yi da shi kuma da ya kasance tare da annabi a madina lokacin da ya hijira tare da sahabbansa wala kana yakunu huzuruhu ma'a sahabati lil jihad ma'ahum wa i'anatihim 'ala ad-din kuma da ya fito ya halarci sahabbai wato ya shiga cikin sahabbai yayi jihadi tare da sahabbai ya taimaka musu wajen tabbatar da addini أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينته دا يا في ما زما أولى دا يا في زما واجبي أكن سما دا أشي يا جيب كافرين دون يهودا مسو جريجن سما يكو جريجن سنروا يكو أتم مسلش بايا قصة سدى النبي موسى عليه السلام يا شو أما السفينة فكان لي مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا يتيمكوا ما wasu mutane wanda ba a ce da kai musulmi bane Ibn Taymiyyah yana karkatawa zuwa ga cewa ba ma musulmi bane ya taimake su dan ya kubutan musu da jirgin su na ruwa kada wani azzalumin sarki ya kwace musu to da fitowa sai ta taimake Annabi sallallahu alaihi wasallam akan azzalumai ai shi yafi zama wajibi ko ya taimaka ma wasu mutane masu jirgin ruwa da suke sana'a to amma ya fita ya taimaka wa mutane masu jirgi masu sana'a jirgin ruwa kuma ya fitowa ya taimaka annabi da sahabbansa wannan ba zai shiga hankali ba walam yakun muktafiyan an khairu ummatin ukhrijat lin nas wa huwa qad kana bayna al mushrikina wa lam yahtajib anhu ta yaya zai rika koyewa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai a rika jin muryarsa amma ba za a ganshi ba amma kuma ya fito barara wasu mushrikai suka ganshi har ya taimaka musu kaga ba zai yi ba in har wato sai ka zama mutumin da mutumin kirki sannan ka ganshi to da annabi sahabbai su ya kamata su ganshi ba ashabu safina ba kuma wasu waliyai daga baya su ce suna haduwa da shi ba yana babbasu wasu ruddai ko wasu zikirai to amma ya koyewa sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sai koyewa Abubakar da Umar sai dai a rika jin muryar shi a rika zaton ko shi ne yaki fitowa kaga wannan ba zai yi mai hankali ya yarda da shi ba sannan mala yace sannan ba musulmi ba su da wata bukata zuwa gare shi ba su da wata bukata zuwa ga irinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alqur'ani ya zo musu da addini ya zo musu da al-hikma da sunna don haka ya zo musu da abinda duk suke bukatar sa a addinin su da rayuwar su ta duniya don haka ba su da bukatar kuma wani sako ko wani wanda yake wani annabi ne da aka yi a can wata al'umma ba su da bukatar wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana musa hayya ma wasi'ahu illa tibai lokacin da sayyidina umar ya zo da wasu takaddu a cikin su akwai wasu maganganu da ake jingina wa annabi Musa wanda ya aka tsinta aka ce wannan maganganun annabi Musa ne alayhi salam ko kuma maganganun annabawa ne na zamanin na bani Isra'il annabi da aka kawo annabi ya gani ran sai faci ce abuta hawi kuna antu kuna shakka ne kun rude ne kun kasa gane ina gaskiya take annabi yayi tsawa ya ce wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi da Musa na nan cikin mu da rai ba abinda zai fidda shi ba ce zo ya bi ni to annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusul yana daga cikin manyan annabawa da Allah madaukakin sarki ya fifita a cikin annabawa duka amma ga abinda annabi ya faɗa a kansa wanda Khadir baya daga ciki shi a ce bai zo ya miƙa wuya ya saluda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba hatta annabi Isa wanda shi ma yana cikin ulul azmi minar rusul idan ya sauka kamar yadda yazo a cikin ruwayoyi sahihai zai yi hukunci ne da alqur'ani da sunna zai ajiye littafin injila da Allah ya saukar masa zai komo kan abin nan zai kuma za a kuma ganshi ba wai zai rika buya bane har ma mahadi na wannan al'umma zai yi masa limanci cewa imamu kun bin ku zai masa limanci kaga ba a ce zai rika boyewa ba zai shigo cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi addini da addinin da Allah ya madaukakin sarki ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da sunna to gashi annabi Isa yana daga cikin ulul azmi minar rusul amma ba a ce yana kokoyewa ba a ce zai boye ba sai wani da wani za su ganshi to kaga wannan alama ce da take nuna maganar Khadir yana nan da rai ba gaskiya bane waɗannan abubuwa da nake gaya muku duk maganganu ne na Ibn Taymiyyah wanda ya yi a cikin fatawa mujalladi na 27 juz'i na 109 zuwa 100 funnan shafi na 109 zuwa 110 wanda yake nuna maka cewa wannan shine ra'ayinsa dan kada wani ya zo ya dauki abinda ya gani anan ya ce Ibn Taymiyyah ma ya yarda cewa Khadir yana nan da rai nan Ibn Taymiyyah ya kawo ta ruwaya ce a siyakin maganar hakuri da musibar da za ta samu mutum wanda ya kawo hadisai sahihai ya kuma kawo wannan hadisi wanda bai inganta ba mu kuma muka yi bayanin bai inganta ba wanda kuma dama wannan shine tabi'a ta karantarwa za ka yi bayanin abinda ya inganta za ka yi bayanin abinda bai inganta ba tare da cewa ka duba cewa ai wane ne ya kawo shi a cikin littafin in ba a manta ba wannan hadisin duk da bai kawo shi har ƙarshen maganar fakanu ya raunahu al-qadir in ba a manta ba mun bi ta kansa a cikin karatun at-tafal iraqiyya mun kuma rushe shi a can saboda ka duk inda muka gamu da shi za mu rushe shi ba wannan shine bambancin karatun sunna da karatun bid'a shine bambancin karatun ahlus sunna da karatun ahlul bid'a su ahlus sunna suna auna gaskiya ne da alqur'ani da sunna da abinda ya tabbata ba wai da mutum ba ba wai sai a tunda wane ne ya faɗa shikenan kawai sai dai a hakura haka za ta fi za a karbi maganar mutum idan yana amma ya kuskure kuma sai a bar masa kuskuren sa. Duk da dai shi Ibn Taymiyyah anan ba ce wannan yayi hadisin ya inganta ba, to amma dai duk da haka ya kamata mu yi bayani. Sannan kuma ba wai hujjar sa ta dogara da wannan hadisin bane, hujjar ba ta dogara da wannan hadisin ba, a hujjar sa hadisai ne wanda ya gabatar da kuma wanda zai kawo nan gaba na cewa idan musiba ta same ka to ka dogara ga Allah, ka hakura, ka jure, ka sallama Ubangiji ka darasa, kada ka rika raki ko kana ihu ko kana kwakwazo, wannan ba dabi'a ce ta musulunci ba, ko ka maida abin biki kullum ku rika taro kuna sa bakaken kaya kuna yawo kuna kewaye gari kuna takura jama'a kuna hana su sakat kuna abin nan rika titina ku jawo gosulo da sauran abubuwa irin wannan, ku shiga haƙin al'umma. Wannan ba shi ne abinda musulunci ya koyar ba, abinda musulunci ya koyar shi ne idan musiba ta samu mutum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai Ubangiji ya bashi lada, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, abinda Allah ya ce waɗannan su ne Ubangiji yake musu addu'a, su ne Ubangiji yake musu rahama daga wajensa, waɗannan su ne akan tafarki wanda yake madaidaici. Malam ya ce fa amma ittikazul ma'atimi fil masa'ibi واتخاذ اوقاتها مآتمة فليس من دين الاسلام. اما ركن wasu taruruka dan wasu musibu da suka faru ko rike wasu lokutan lokutan musibin su zama lokutan taruruka ce to wannan baya daga cikin addinin Allah, wato baya daga cikin addinin Allah dan wata musiba ta auka wa mutane su rika su yi taro dan nuna bakin ciki na abu koda a lokacin ya faru, to koda a lokacin ya faru ba sunna bace mu yi gangami dan mu hadu a nuna bakin ciki, kamar yadda ba sunna bace har ila yau bayan wucewar lokacin a rika taro duk sanda lokacin ya zagayo. Magana biyar Ibn Taymiyyah yana wato ana yin taron jana'iza dan ayiwa mamaci sallah a kai shi makabarta shikenan, in an yi wannan sai a watsi, ba kuma sunna bace a rika yin taro saboda wannan, baya daga cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam, baya daga cikin addinin musulunci, kamar yadda baya daga cikin addinin musulunci har ila yau ya zamana duk ranar idan ta zagayo za a yi gangami a yi taro dan a nuna bakin cikin wannan musibar da ta faru, wannan shi ma baya cikin musulunci. Wa huwa amrun lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, annabi bai aikata haka ba duk da cewa an yi masa rashe-rashe. Matarsa Khadija ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha ta rasu lokacin da ya fi kowane lokaci tsananin bukatuwa zuwa gare ta, ta taimaka masa lokacin da yake cikin bukatar taimako, ta taimaka masa da dukiyarta, ta taimaka masa da dadadan maganganunta da kalmominta, ya zauna da ita zama na mutuntaka, zama na arziki, zama na nasiha, lokaci guda Ubangiji ya karɓi rayuwarta aka bashi babu ita. Amma ba mu ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baida ranar rasuwarta ta zama biki ba, wanda zai ce duk shekara suna rasuwar Khana Khadija, ya tara mutane ko a gidansa ko a masallaci ko a gari domin a yi jimamin rasuwarta. Annabi bai taɓa yin haka ba. Aka zo Sayyidina Hamza Asadullah a yakin Uhud, aka kashe shi har ma aka yi masa kisan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma wai ya rasuwarsa ba, a'a irin kisan da aka yi aka fasa masa ciki aka fito da hantarsa, wanda ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ci alwashin cewa idan har su ma yaki ya ƙara hada su da kafirai suka kashe musu mutane sai sun su ma sun daddafa su. Allah ya ce a'a, fa in aqamtum fa aqimu bihi ma uqimtum bihi wa la in sabartum lahu wa khairu lis-sabir wasbir wa ma sabruka illa billah. Allah ya ce a'a, in an muku ku yi daidai yadda aka muku, dan annabi sai yayi gunduwa gunduwa da su, ce a'a ku yi daidai yadda aka yi muku, amma ku kai hakuri ma yafi. Allah ya ce kuma ya hakuri, fasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alayhi wa la taku fi dhiqin mimma yamkurun inna allaha ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun. Annabi ce to ya shikenan ya fata, to amma duk da haka duk da gashi baffansa ne wanda ya tsaya masa lokacin da kafirai suka hayayyako masa, suna neman su ga bayan sa ya tsaya masa saboda ganin sa ma yasa wasu suka hakura suka kasa taba Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar sa bai zo ya rika yin biki ba, yace a rika haduwa duk shekara ana tuna kashe sayyidina Hamza. In kana magana ahlul baiti shi ma ahlul baiti ne, kuma ahlul baiti bane shi ma ahlul baiti ne, baffan Annabi ne sallallahu alaihi wasallama, baffan Annabi ne sallallahu alaihi wa sallama. Annabi bai wannan ba har ya koma ga Allah, shin baya san shi ne, ko kuwa shi bai san musuluncin ba, ko bai san abinda ake yi a girmama masu girma ba? Za a gaya masa ne yadda ake girmama mutane, ko yanzu ne za a koya al'umma yadda za ta girmama manyanta? Kaga tun daga nan zaka fahimci ba addinin musulunci bane. Duk abinda akwai dalilin yin sa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma babu abinda zai hana a yi shi kuma bai yi shi ba, to ba addini bane. A fahimci wannan ka'idar guda biyu. Duk abinda akwai dalilin da zai sa a yi shi kuma babu abinda zai hana a yi shi kuma Annabi bai yi shi ba, to bid'a ce, ba musulunci bane. In ka ce taro don a nuna jimamin mutuwar wane, a rika yin biki don zagayowar ranar mutuwar wane, addini ne, to ai an samu wane din da yake da matsayi a addini ya mutu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga an samu dalilin da zai sa a tara. Sannan waye isa ya hana manzo Allah ya taro a Madina don ya tuna? Akwai abin da wanda isa ya hana shi? Saboda isa ya hana shi ba yana taron Juma'a ba, yana taron Idi ba, shine shugaba kwata-kwata. Babu ba a karkashin wata daula yake, bari a ce a zalimar daula ce a lokacin yana tsoron kai yayi taro a jefa masa bam, ko saboda ka ba wannan ba jin wannan tsoron shine. Kuma duk waɗanda suke cikin Madina din nan suna wala'i da abin nan gare shi, in banda waɗanda suka bintsire suka abin nan munafukai da wasu ƴan tsirarin daga cikin Yahudawa waɗanda kuma du'a tsorata suke. To kaga an samu as-sababul muqtadi, an kuma samu adamul mani, amma Annabi bai yi ba. To kaga wani ba zai zo ce ai akwai maslaha mursala ba, ka san da wani ake faki a ce ai al-maslahatul mursala ce, ai a ciki za a tarbiyanci mutane akan san manzon Allah, shi yasa ake maulidi, ko a tarbiyanci mutane akan girmama manya. As-sabab mawjud wal mani' muntafi, ga dalili da zai sa a yi kuma babu abin da zai hana a yi, kuma Annabi bai yi ba. To wannan babban dalili ne da yake nuna ba musulunci bane. Hakanan wala ahadun min as-sabiqin al-awwalina, mabiya wanda suka shiga musulunci, sahabbai wanda suka shiga musulunci na farko su ma ba wani ɗaya da cikin su da ya haka. Sayyidina Abubakar bai kirkiro wannan ya tsiriyin sa ba, bayan wafatin manzo Allah ce to kun ga wafatin manzo Allah musiba ce, na'am musiba ce, babu musibar da aka taba sarraba musulmi da ita da ta kai rabuwar su da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da wani sahabi yake cewa ya Rasulullah, ni na kan zauna a gida wani lokaci amma da na tuno ka sai in kasa hakuri sai na fito sai na ganka, saboda tsabar san da yake wa manzo Allah. Yana gida duk san da ya tuno da manzo Allah sai ya kasa hakuri sai ya fito ya ga manzo Allah sannan ya koma. Yace to ni abu ɗaya nake tsoro, ran da ka mutu ni ma na mutu, aka je lahira kai aka saka cikin aljanna can ta sama tare da annabawa, ni kuma ina kasa kasa ina za mu haɗu. Ran da nan Allah maɗaukakin sarki ya sauka wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyina wa ash-shuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi yace al-mar'u ma'a man ahab, to haka a can ma za mu haɗe. To kaga waɗannan duk suna nan, amma Sayyidina Abubakar bai taɓa cewa a taru ko a yi taron farin ciki ko a yi taron baƙin ciki ba. Hakanan Sayyidina Umar, hakanan Sayyidina Uthman, hakanan Sayyidina Ali, kaga wannan ba za ka gaya musu musulunci ba. Malam ya ce wala min at-tabi'ina lahum bi ihsan, hakanan ba wani daga cikin masu mabiya ta sahabbai wanda suke mabiya sahabbai ne bi ihsanin dake da kyautatawa babu wani daya daga cikin su wanda yace duk shekara su rika taro shi da almajiran sa ko ya rika taro al'umma sayyid ibn al-musayyib sayyid at-tabi'in bai haka ba aji ya maida wannan abin nan al-hasan al-basri baji ayi ba muhammad ibn sirin duk dai wani babban tabi'i da ya shahara a cikin wannan al'umma da ilimi baji shi yayi wannan ba kaga kuwa law kana khairan la sabaquna ilayhi sannan mala yace wala min adati ahli al-bayt wala ghayrihim baya daga cikin al'adar ahli al-bayt baya daga cikin al'adar wasun ahli al-bayt ba taba ji sayyidina ali yayi bikin wafatin manzo Allah ba ya fito yayi taro saboda manzo Allah tuna ranar rasuwar manzo Allah sayyidina ali bai taba yi ba haka nan sayyidina ali bai taba yin taro da gangami da nuna bakin ciki da jimamin rasuwar matarsa Fatima binti Rasulullahi ba bai taba yin irin wannan taro da jimami na nuna bakin cikin rasuwar Hamza ibn Abi Hamza ibn Abdul Muttalib babansa haka nan bai taba yin jimamin rasuwar Aqil ibn Abi Talib dan uwansa wanda shi ma aka kashe ko Ja'far abinna afwan Ja'far ibn Aqil ibn Abi Talib Ja'far dan babansa bai taba jin jimamin zagayowar rasuwarsa ba wanda da a ce addini ne kuma nuna soyayya ne karramawa ce girmamawa ne to da waɗannan da yayi na waɗannan ko ba isa a tume shi da cewa baya karrama su ba wa qal shahida maqtala ali wa qal shahida maqtala ali ahlu baitihi iyalan gidan ali a gaban su aka kashe sayyidina ali abdurrahman ibn muljim ya kashe shi amma ba mu ji cewa hasan da husaini sun maida abin ranar jimami ba duk shekara a hadu ayi wake-wake ayi zage-zage ba ba mu ji wannan ba wa shahida maqtala al-husaini man shahidahu min ahli baiti sannan kashe husaini shi ma waɗanda suka halarci wannan daga cikin iyalan gidan sa nan domin daga bayansa al-Ali ibn al-Husayn Ali ibn al-Husayn dansa Zainul Abidin ya ci gaba da rayuwa bayan wannan amma ba taɓa jin koda sau ɗaya ya ce mu haɗu mu yi jimamin kashe Husaini ba haka nan Husaini bai taɓa yin jimamin kashe Hassan ba to kaga addini ne ya kamata a ce waɗannan su suka fara yi tun daga nan zaka fahimci cewa kawai wani abu ne na bid'a wani abu ne na addinin maguzawa to maguzanci ne ba musulunci ba wa qad marrat ala zalika sinunun kathira wa hum mutamassikuna bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shekaru da yawa sun shude akan haka ahlul bait suna rike da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam la yuhdithuna ma'taman basu kirkiro wani taron jimami ba wala niyahatan ko kuma koke-koke bal yasbiruna wa yastarji'una kama amara Allahu wa rasuluhu suna yin hakuri ne suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kamar yadda Allah da manzansa suka yi umarni aw yaf'aluna ma la ba'sa bi min al-huzni wal bukai inda qurbi al-musiba ko kuma yayin da musibar ta faru lokacin da musibar ta faru su yi abinda babu laifi a cikin sa na bakin ciki da kukan da shari'a ba ta hana yayin da abin ya faru su duna bakin cikin su amma ba daga baya su rika tarurruka ba qala annabi sallallahu alaihi wasallama ma kana min al-ayn wal qalbi fa min Allah wa ma kana min al-yadi wal lisani fa min ash-shaytan kukan da yake bai wuce ido ko kuka na zuci ba to daga Allah ne kukan kuma da ya kai sai an yi amfani da hannu da kikirji ko a mari fuska ko kuma a buɗe baki a yi ta ihu ko ana baƙaƙen maganganu to daga shaitan wannan hadisi ne dhaifi hadisi ne da bai inganta ba Imam Ahmad da Ibn Sa'ad sun ruwaito shi daga Ali ibn Zaid ibn Jud'an shi kuma daga Yusuf ibn Mihran daga dan Abbas radiyallahu anha anhuma yace lokacin da Ruqayya ƴar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta rasu annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa الحقي بسلفنا عثمان بن مزعون كيجيك يسكي ده وندا يرغا مو غيدان غسكيا عثمان بن مزعون sai mata suka farke da kuka saboda mutuwar Ruqayya. Sayyidina Umar ya zo yana dukan su da bulalarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam hannunsa yace ka kyare su da hunna ya Umar yabkina, ka kyare su su yi kuka. Sannan yace ibkina, ku ci gaba da kukan ku, wa iyakunna wa na'ika shaytan, a hirdun ku rika yin kuka irin na shaytan, ko kuna kara irin na shaytan. Fa innahu mahma yakum min alqalbi والعين فمن الله abin da ya kasance daga zuciya ne, daga zuciya ko ido to daga Allah ne, kuma war rahma wannan rahma ce. Kuma yakun wa mahma yakun min al-yad wal lisan fa min ash-shaytan. Faqa'adat Fatimatu ala shafir al-qabr ila janb an-nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alat tabki. Fatima ta tsaya akan gabar kabarin tana kuka. Faj'al rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ad-dam'a an aynayha, annabi ya rika shafe mata hawaye da gefan taguwarsa tufarsa. Wannan hadisi bai inganta ba. Ali ibn Zaid ibn Jud'an dhaif al-hadith, haka nan Yusuf ibn Mihran shi ma hadisinsa bai tabbata ba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam laysa minna man latama al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliya. Wannan ya tabbata, hadisi ne sahihi, hadisin Bukhari da Muslim daga Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man latama al-khududa, wanda duk ya mari kumata kumatu baya cikin mu. Wa shaqqal juba, ko ya tsaga ta wato wuyan rigarsa. Wada abi da'wal jahiliya, ko rika da'awa irin ta jahiliya, ya rika maganganu irin na jahiliya, wato wannan baya cikin mu. Annabi yace baya cikin mu. Malamai suka ce me yake nufi da laysa minna, baya cikin mu, ma'ana ba musulmi bane, wanda duk yayi waɗannan ayyukan ya zama ba musulmi ba. Sai suka ce a'a, ba za a ce waɗannan abubuwan ba kafirci bane da suke fitta mutum, yake fitta mutum daga musulunci. A'a, to laysa minna fa me yake nufi? Wasu suka ce yana nufin laysa min ahli sunnatina, baya daga cikin mabiya sunna, ba baya daga cikin musulmi ba. Wasu suka ce a'a, laysa minna, wato baya cikin shiryayyu, ko baya cikin waɗanda suke riko da addini cikakke. Wasu malamai kuma suna ganin a bar hadisin yadda yake, kawai a faɗe shi haka ai shiru, ba ruwanka da kai kai tawilinsa, laysa minna, ba ruwanmu. In ya fahimci kafirci ne, zai ta fahimta haka. In ya fahimci ba kafirci ba ne, suka ce wannan zai fi tsoratarwa a kan ka faɗa, kuma ka ce a'a, ba yana nufin kafirci ba, yana nufin kaza kaza, to wani ba zai firgita ba. Amma wani in ya ji, za a ɗora kaulasan, sai ka ga kuma yana. To kamar irin su Sufyanu Thauri, sun ce kawai a bar shi a yadda yake a zahirinsa, kada a ce za a yi tawilinsa, domin aka bar shi a zahirinsa zai fi bada tsoro. Don haka ce laysa minna, kawai laysa minna, baya cikinmu. To kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kai baka cikin jama'arsa, kaga ai akwai hadari. Laysa minna man latama al-khududa, wanda duk zai mari kuncinsa baya cikinmu. An ambaci kunci kuma tu ba a faɗi sauran gabbai ba, saboda a hakan suke yi in za su suna abin da suka mari kumatansu. Saboda haka aina hikayar waƙi'i ne abin da yake faruwa. Don haka in kumatu suke mari, to gashi hadisi ya faɗa, in kirji suke mari su ma dai haka, in dukan kirji suke yi su ma dai haka. Annabi ya faɗa abin da yake faruwa ne. Saboda haka idan wani ya zo ya daki kirji, ba zai ce shi ban shi ban da shi ba, shi ma ya shiga ciki. Wa shaqqal ju, ko suka rika yaga taguwarsu, to ina ga wanda zai rika fasa kansa kuma jini yana fita? Wannan wanda ya yage taguwarsa ma Annabi ya ce baya cikinmu. To ina kuma ga wanda zai rika fasa kansa jini yana fita, ba wai rigarsa jikinsa ba, ya cire ma rigar tuni ya jefar, ko ya dau bulala yayi ta dukan gadan bayansa, ya yi birɗin birɗin, kaga ya yi ja. To mu 'yan bida da suke yin wannan anan, har yanzu ba mu ga suna fasa kansu jini yana zuba ba, ba mu ga suna, mun so a ce su fara wannan ɗin, ba za mu ki ba, saboda ai wannan zai zama darasi. Kaga duk wanda zai ce shiga, to shi ma ya fasa kan nasa. Abun mamaki waɗanda suke ɗaurewa bid'ar gindi, wato sauran limamansu na duniya, su ba sa fasa kan nasu. ba sa duka jikin su lafiya lafiya amma sun sa mabiyan su in addini ne dan me zaka sa mabiyan ka su kai ba zaka yi ba tamuruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun kamar nan ne da ake dukan kirji su manyan ai kaga ni ban ga su suna dukan kirjin su ba kaga in addini ya kamata ya kamata su yi su bari ma sai shi yayi kan nan su yi su kai da aka ce limami a salla inna baju ila al-imam li utabbi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu saboda kuna bin sa shikenan sai ku bari sai ya mari kan sai ku mari ya tsaga bai gadan bayan sa kun ga jini kuma sannan ku tsaga naku amma shi lafiya 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 ya ce ya abin nan ku ku ta dukan jikin ku kuna ihu kuna abin nan to wannan yana nuna maka cewa su ma duk da cewa akwai wasu daga cikin su wanda sun kula cewa kai abin nan fa ba zai yiwu ba akwai wanda suna inkari daga cikin su shi a su limaman shi a din suna inkarin wannan fasa jiki to mu so muke gaba ɗaya ba su daina wannan ba kawai fasa jikin ne ba maso ba hatta wannan gaba ɗaya tarurrukan da sa bakaken kaya da zagaye gari duk su daina dan mutane ana takura musu gaskiya wada'a bid'awatul jahiliya ya rika yin kira irin na jahiliya wato ya rika yani misla qaulil musab ya sanada kamar da musibar ta samu ya rika cewa ya madogarata wato yana kuka ya rasa abin dogararsa ya nasira ya mai taimakona ya azuda ya mai karfafata wato yana ihu yana kuka yana dukan kansa yana fadar matsayin mamacin a gurin sa ga irin yadda ya tsaya masa amma kuma gashi yanzu babu shi to wannan shine da'awal jahiliya da annabi ya ce duk wanda yake irin wannan baya cikin mu wa qala inna an-na'ihata idza lam tatub qabla mautaha فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربالا من قطران وتؤنائها مي كوكا متوى إذن بتدينا بغتو مي كوكا إذن مي نكارا دا إيهو دا قواقوازو با ونا فتد هوائي با تو إذن بتدينا با تو سلميا مترانا قوبا كياما سلكي من جرب نكازوا وسربالا دا تفا من قطران نا na to tafasashen narkakken mai wala ita ce azabar da za a yi mata ranar gobe kiyama haka nan ya zo a hadisi la'anallahu an-na'ihata wal mustami'ata ilaiha me wacce ake dauka tana kuka dan an yi mutuwa da wacce ke zauna a saurare Allah ya tsine musu wannan hadisin Imam Ahmad ne wanda ya fitar da shi ta hanyar Muhammad ibn al-Hasan ibn Atiyya daga babansa al-Hasan ibn Atiyya daga kakansa Atiyya ibn Sa'id al-Awfi shi kuma daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an-na'ihata wal mustami'a wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne dhaifi wanda an tambayi Ibn Abi Hatim kamar dan sa Muhammad ibn Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abi Hatim ya tambayi mahaifinsa game da wannan hadisin sai ya ce hadithun munkar hadisi ne da bai inganta ba Muhammad ibn al-Hasan ibn Atiyya wa abuhu wa jadduhu du'afa'u al-hadith san ka sassala ce dukkan su da ifai ne da shi Muhammad din da shi ubaban nasa da shi kakan nasa duk da ifai ne saboda kaga hadisi dole ya rauni an ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban ta hanyar dan Umar ta hanyar Abu Huraira amma dukkanin su musu inganta ba wanda yake son bayani akan su ya koma irwa'ul dalil na Sheikh Nasiruddin al-Albani ya fitar da hadisin yayi bayanin raunin dukkan hanyoyin sa amma matsalar da hadisi ne kun sa maganar wacce take kuka ta hanyar daga murya wannan nusus daban-daban sun zo akan ta wanda insha Allah za mu ci gaba da wannan bayani saboda lokaci yayi da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وانا يجي تند خضر بيلسكي مسلم شبات وانا الدين يكي خضر أما قنا مفي إنغانشي تكيما قنا نمالا مي خ qadir annabi ne, ba wai kawai waliyi bane, domin wasu sun fake da batun cewa qadir waliyi ne, suna fifita waliyi akan annabi, su ce gashi Allah ya tura annabi ya koyi karatu gurin waliyi, wanda ya nuna waliyi ya fi annabi daraja, ya fi annabi ilimi. To wannan ba gaskiya bane, qadir shi ma annabi ne, kowane annabi kuma Allah yana masa wahayi, saboda haka abinda aka yi masa wahayi da shi zai karantar da annabi, annabi Musa alaihi salam, wanda shi a wannan abinda muke fahimta daga karkashin wannan shine shi ilimi kana karbar sa koda daga wajen na kasa da kai ne. Babu shakka annabi Musa yana cikin ulul azmi minar rusul, manya-manyan manzanni guda biyar da Allah ya fifita su akan sauran, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd. To annabi Musa yana cikin waɗannan da aka fifita akan sauran, don haka qadir yana cikin waɗanda aka fifita annabi Musa akan shi. Amma duk da haka aka ce ya je ya koyi wani abu na ilimi a gunsa, ya nuna kenan koda kana jin kana da ilimi, to ba zai hana ka amfana da wanda ka fi shi ilimi ba, wata rana zai ka ji wata magana a bakinsa wacce za ka ji baka santa ba. Shine abin da ake rin mu koya daga wannan kissa. Saboda haka shi ma annabi ne, yana aiki, yayi aiki da abin da aka bashi na wahayi a lokacinsa. Kuma dukkan annabawa musulmi ne, dukkan su musulmi ne, kawai cewa nahnu lahu muslimun. Abinda kawai muke nufi da bai riski musulunci, ma'ana bai riski zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam. Menene matsayin Yazidu, kuma kowane hukunci ko yanke game da kisan Imam Hussein? To ban san, ban gane tambayar ba, me matsayinsa, wato musulmi ne ko kafiri ne? O wani wai me yayi a kai? A ya nuna takaicinsa, me yasa aka kashe shi, ya nuna wannan a yadda tarihi yake nuna, ya nuna wannan. Amma duk da haka bai hukunta waɗanda suka yi laifin ba, wanda shi yake nuna cewa lalle shi ma yana cikin waɗanda suka yi wannan laifin, tunda bai kama su ya hukunta su ba, ko da kuwa ba shi ya yi umarnin a yi ba, bai ce a kashe shi ba, shi dai ya ce a hana shi shiga kufa. Ubaidullah ibn Ziyad ya shi kuma ya yi gaban kansa ya kashe shi. To duk da labari ya zo abin nan, kuma an zo da ƴan uwan abin nan mata da kuma Ali ibn al-Hussein zuwa ga Yazid, ya karrama su, ya saukar da su masauki mai kyau, har ma ya sa an raka wanda za a raka su Madina, dan kada ma wani ya tsare su a hanya ci mutuncin su. Duk wannan ba zai fice shi ba daga laifin kashe Husaini. Wannan kuma yake cewa yana son ƙarin bayani game da ibadar Imam al-Bukhari da aka ce a watan Ramadan yana sauke Al-Qur'ani a kowace rana. Ga kuma hadisi yana cewa wanda ya sauke shi ƙasa da kwana uku ba zai fahimci shi ba. Wannan hadisi ya tabbata Nabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya karanta Qur'ani ƙasa da kwana uku, to lam yafqahu, wato ba zai zulfan fahimta a cikin su ba. Kuma an ruwaito cewa wasu daga cikin manya sun rika sauke Qur'ani kullun, amma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce a gaba, ko da kuwa wani babba an samu yayi aikin da ya saba sunnar, to ba za a ce ai koyi da shi a nan ba, sai a gabatar da sunnar akan aikin sa, domin shi ma ita za a kirawo shi ya zo ya rike kanta. Wannan abinda ake fahimta shine su suna fahimtar cewa wannan irshadi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane, wato ba wajibi bane, wato kamar irshadi ne, kamar ana bada shawara ne da kai haka, amma da mutum ba za a ce ya saba wa Allah ba. Wannan kuma ittifaki ne na malami, ba za a ce dan ka sauke Qur'ani a rana ɗaya ba, wato ka fara karatun da safe kafin magariba ka sauke, ko da asar ka sauke, ba a cewa ka saba wa Allah, sai dai a ce za a baka shawara da za ka yi shi a hankali, to sai ka fahimtar sa. Suna fahimtar wannan shawara ce aka bayar, ba wai ilzami bane ta yadda in ka kai ba ka saba. To amma da haka a dauki shawarar da manzo Allah ya bayar tana da ya fi komai kyau akan a saba masa. Shi yasa Zahabi a tarjumar Waki Ibn al-Jarrah, Zahabi al-Imam al-Zahabi a cikin tarihin da ya bayar na Waki Ibn al-Jarrah a cikin Sirar Alamin Nubala, da ya kawo maganar cewa Waki Ibn al-Jarrah yana irin wannan, yace to amma sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ya kamata a bi, ba abin da shi yake yi ba. Wannan ya kawo hadisi yace a fassara masa, amma na kasa karanta hadisin gaskiya, na kasa karanta larabcin. Abinda kai ka kasa karanta ka bani. wata kalma can karshe na kasa ma yadda zan furta ta. Ya tabbata a cikin Imam Sahih Imam Bukhari cewa rundunar farko da ta yaki Kustantiniya Allah ya gafarta mata. Ko zance mai kama da haka ga kuma ga Yazidu shine wanda ya yaki Kustantiniya kuma yadda tarihi ya nuna. To kenan yana cikin waɗanda aka gafarta musu ko kuwa abin yake. Wannan yana daga cikin hadisan da ake kawowa dan wato a nuna wataƙila wannan ta sa ya samu gafara ta Ubangiji. Akan kawo shi a cikin irin wannan bai hana a kawo laifin da aka yi a zamanin sa ko shi yayi. Amma kuma bai hana a faɗa abin da manzo Allah ya faɗa dangane da abin da ya faru a zamanin sa. Da haka shi Ahlus Sunna in ya tashi komai da yayi sani na gaskiya faɗa sai ba ruwansa da wani abu da zai so sama wani zuciya. Annabi ya faɗa haka tabbas. Jaish din da zai yaki Kustantiniya maghfurun lahu, mun sha karanta wannan. Sannan kuma Yazidu ya tabbata cewa yana cikin wannan jaish. Zai shiga cikin gafarar kamar yadda ya zo a sigar, ko ba zai shiga ba, wannan kuma abu ne daga Ubangiji shi ya sanya ya zai hukuncin sa. Bai aje mu dan mu yi hukunci ba. Mu ce ya shiga ko bai shiga ba, ai sa'anin Ubangiji ba a masa irin wannan garaje. Allah ya fi ƙarfin kai masa irin wannan garaje. Kamar yace man zallazi ayata Allah alayya Allah akfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa habittu amalak. Hadisi ne sahihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani bawan Allah mai ibada, mai yawan ibada, sai yake wucewa ta gaban wani mai yawan saban Allah. Shi kuma duk sanda ya wuce mai nasiha ya daina wannan abu da yake sabawa Allah ne, gobe in ya dawo sai ya ganshi yana yin wannan abu, wato ya ki dainawa. Har dai shi wannan mai ibada mai tsoron Allah ya harzuka yace kai dai wani Allah ba zai gafarta maka ba. Nan da Allah ya wahayi zuwa ga annabin zamanin cewa wane ne yake yin rantsuwa ba zan gafarta ba, waye yake karambani ya rantsuwa man zallazi ya ta'alla alayya Allah akfira li fulan, wane ne shi? To na gafarta ma wannan shi ko na rusa na shi aiki. To shi ne hatsarin ka shiga tsakanin Allah da bawansa. Kai za ka faɗa abin da ka sani, kuma sauran hukunci sai an je lahira. A tsine wa mu'ayyan, wannan ba addini ba ne, kai ta tsinuwa ba addini ba ne. Kamar da tsinuwa addini, wannan ba bai zo a su. Ai yanzu muka gama batun ga su abin nan ɗin, su manyan da abin ya shafa, amma ba ji cewa sun mai da abin duk sanda ka ambace shi ka tsine masa ba. Ba wahayi ne ya sauka ba, bare ka ce wahayi kake karantawa. Yanzu da tabbata yadda kake karanta labari ne Allah ya faɗa, kake maimaita abin da Allah ya faɗa. To amma nan ba wahayi aka yi maka ba. Saboda haka akwai sanda Imam Ahmad ɗansa yake tambaye shi cewa ba ma tsine wa Yazidu ba, ya ce mata ahittani la'anan yabni, ka san ni mai yawan tsinuwa ne, ka san ni na mai da tsinuwa addini. Ya nuna masa cewa ba addini ba ne ka riƙa tsinuwa. Wannan kuma ya shiga mota, yake cewa ya shiga motar wanda ba musulmi ba, ya sauka bai ba shi kuɗin ba, shi ma kuma ya manta bai tambaye shi ba za zai da kuɗin. Kira sai ka ga wani ka bayar, ba wai da niyyar sadaka, kai masa sadaka ba, kai dai kai takhallusi da kuɗin da ba naka ba, kai dai kakkaci wannan kuɗin, amma ba wani ya cinye. Shin ya halatta miji da mata su yi wanka tare? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Nana Aisha, kamar yadda zo a hadisi yayi da Nana Maimuna, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi. Ko ya halatta su ga tsilaicin juna? To tunda sun yi wanka tare, kaga ai magana ta kare. An tambayi Urwa ko Affa cikin dai tabi'ai, na manta ko wane ne daga cikinsu. An tambaye shi game da shin ya halatta miji ya ga tsiraicin matarsa ko mata ta ga tsiraicin mijinta, sai ya kawo wannan hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce suna wanka tare. Ya halatta miji da mata su yi family planning wanda yake nufin tsara tazarar haihuwa. Suna malamai suna bambance shi da ƙayyade haihuwa. Akwai ƙayyade haihuwa ka ce kai daga uku ka tsaya, ko daga huɗu ka tsaya, ko daga biyu ka tsaya, saboda haka aje a juyar da mahaifa. ko a lalata ta ko kai ka lalata wayayen haifuwarka wannan haramun ne haramun ne amma tsara tazara tsakanin haihuwa wannan malamai da yawa sun ce ba laifi a cikin sa musamman in akwai buƙatar yin haka saboda macen tana wato sauran haihuwa bata yaye wannan bata kuma haihun wani kaga yara dugur ba wanda zai iya daga wani saboda haka ai ta fama a cikin gida to malamai suna cewa ba laifi sahabbai suna yin azalu ga jawarin su dan ba sa so su yi ciki annabi bai hana su ba illa dai iyaka Allah ya gaya musu cewa ba wannan ba zai hana kaddara ba kuma san da kaddara ta zo da abinda za ku yi planning din kuma sai kaga an samu ciki kanka ta cewa wannan zai hana kaddara amma kuma yin ba wai laifi bane za ka bambance tsakanin kayyadewa da kuma tsarawa waɗannan sune tambayoyi da suke hannu sai kuma Ala Abdullahi Odali ya bani CD na karatun da muka yi na Bughyatul Mushtaq daga na ɗaya har zuwa karatun satin da ya wuce wato 38 abinda na fahimta yana nufin dai akwai in ana so ko to Allah ya taimaka wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in